فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة والبدعة ضلالة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da arzikin halara wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid littafi al-labar imamu ahli sunnati wal jamaa al-sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Tamimi rahmatullahi ta'ala alayh. Muna gabatar da wannan karatu a wannan masallaci na tunawa da malamin mu na da'awa sunna al-sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azhari Allah ya kansa da rahama, masallacin da yake nan bakin tashar yankari a cikin ƙwariyar garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya. Yau muna yammaci na 26 ga watan Rabiul Awwal 1447 Hijriya, wanda kuma ya zo daidai da 13 yau kuma 18 ga watan 9 watan Satumba shekara ta 2025 miladiya. Za mu tashi a sabon babi. Satin da ya gabata ɗan uwana Malam Saminu Bala Soja shi ya zo ya gabatar da kurkura a cikin babin da ya gabata. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi a sabon babi, babu shafa'ati, babin da ya zo ya magana a kan ceto. Ceto da ake nufi a nan, ana nufin ceton ranar gobe kiyama. Ceton ranar gobe kiyama abinda ceto kuma yake nufi shine neman sassauci ko neman biyan bukata a wajen wani wanda ya isa ta hanyar alfarma. Neman biyan bukata a wajen wani wanda ya isa ta hanyar alfarma. Biyan bukata nan zai iya zama kubutarwa ne daga hukuba, ko kuma neman sassauci daga hukuba, ko daga zargi, ko daga tuhuma. Zai iya yiwuwa kuma alfarma ce ta samar da wani abu, a samar da wani alheri. Ana iya samun ceto a babin alheri, ana iya samun ceto a babin sharri. Ceto a babin sharri a sa baki, a yi wa mutum alfarma, a janye abin da ya cancanta na uquba ko azaba. Ceto ta hanyar alheri kuma shine nema wa mutum ya samu abin da yake nema na alheri, na ci gaba, na ɗaukaka da sauran abin da ɗan adam ka iya nema don maslahar rayuwarsa ta nan duniya ko ta gobe kiyama. Shi yasa ranar gobe kiyama ceto, akwai ceton 'yan aljanna, akwai ceton 'yan wuta. Ceton 'yan aljanna ya hada da 'yan aljanna su shiga aljanna, ya hada da wanda suke cikin gidan aljanna a ɗaga darajarsu daga wani matsayi zuwa wani matsayi.
ta hanyar ceto, kaga wannan ceto ne na alheri. Akwai ceton ƴan wuta wanda ya cancanci shiga wuta, an gama yanke hukunci, wuta zai je saura zartaswa ta dalilin ceto, sai a fasa kai shi wuta. Ko kuma yana cikin wutan ta dalilin ceto ya samu sauƙin azaba, ko kuma yana cikin wutan ta dalilin ceto ya fita daga wutan ya ame shi aljanna. Da haka ceto ranar gobe kiyama akwai na aljanna, akwai na wuta, akwai na kafin hisabi ma. Kuma haka shi ceto ana samun sa har a gidan duniya, kamar yadda a lahira yake akwai na aljanna, akwai na wuta, haka a gidan duniya akwai na alheri, akwai na sharri. Duk wanda ka sa baki aka bashi aiki, aka bashi appointment, ko aka bashi admission a makaranta, ko aka ƙara masa girma a wajen aiki, ko aka bashi mata, ko aka bashi jari, da duk wani abun da ɗan adam zai iya nema don maslahar rayuwa, ya zama sai wani ya sa baki ko ya ba da rubutu kafin a yi, kuma ka sa bakin ko ka ba da rubutun ko ka ɗaga waya ka kira kuma aka yi, wannan ana ce masa ceto. Ko kuma wani ne a wajen ƴan sanda, ko a hannun alkali, ko a hannun civil defense, ko a hannun DSS, ana tuhumarsa, ko kuma ma an gama tuhumarsa, an caje shi ya cancanci a masa horo, ka sa baki ko kai rubutu ko ka ɗaga waya ka kira, aka yi alfarma ko aka yafe masa gaba ɗaya, ko aka sassauta masa, to wannan shi ma duka nau'i ne na ceto a nan gidan duniya a tsakankaninmu. To kamar kofin na lahira ne. To dukkan wadda za a nemi alfarma a wajensa ya ba da abin da ake nema, ko a nemi alfarma a wajensa ya kau da kai daga abin da ake sa a nan gidan duniya, mu fahimta duk wadda Allah ya sa yake da daraja da in yayi magana za a ba da alheri, ko idan yayi magana za a kubuta daga sharri, to wannan darajar Allah ne ya masa ita, ba sayanta yayi ba. Allah ne ya ga dama, zalika fadlullahi yutihi man yasha, falala ce ta Allah ya baka maqami a cikin al'umma, kana da fada aji, wannan falala ce daga Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ubangijinka shike halittar abin da ya ga dama, kuma shike zabar wanda ya ga dama, kamar yadda yake zaban manzanninsa aka yake zaba cikin mutane masu daraja masu fada aji wanda fiskar su take da kima. To idan Allah subhanahu wataala ya maka arzikin daraja a fiskarka, to ka mutunta ta, kar ka yi amfani da fiskarka da Allah ya maka baiwa ka nemi ka ci abinci. Idan ka yi haka ka yi ci da ceto, kuma ka wulakanta fiskarka. Idan baka gani lokacin da kake ci ba, to kafin rayuwa ta ƙare maka idan ka yi tsawon kwana, sai Allah ya nuna maka, domin butulci ne kai wa Allah. Matuƙar za ka yi magana a ba wani abin da yake nema, ko za ka yi magana a ɗage wa wani masifar da yake tsoro, to ka gode wa Allah. Kar ka ci abinci da wannan, kar ka ce nawa zai biya ka, nawa za a baka, ko bayan an yin ka nemi a zo a sallame ka, ko kuma a sallame kan ka karɓa, girma ya faɗi, darajar fiska ta zube. Darajar fiska ta zube, so ba a yi. Shi ake cewa ci da ceto haramun ne, ba a yi. So ka tsaya a babbanka wanda kake da alfarma. Kun ga yadda duniyar mu ta wuce baci, yara suna neman aiki ba za a ba su sai sun biya, yara suna neman admission ba za a ba su sai sun biya. Aka duniyar yau ta zama an baka slot guda uku, kana da damar da za a baka, ba biya za ka yi ba komai za ka yi, kawai Allah ya ɗaukake ka ya maka daraja ne, kai ma ka kai a baka slot guda ɗaya ko biyu ko makamacin haka. Amma sai ka ce mai dubu ɗari biyu ya kawo, mai dubu ɗari biyar ko mai miliyan ɗaya ya kawo na sayarwa. Ana nan ana sayar da alfarmomi, ka buɗe wa kanka ƙofar talauci, ba za ka yi arziki ba domin zuciyarka ba za ta wadata ba. Wannan abun da ka karɓa kuma la yusminu wa la yuhni min ju'i, duk wanda ya buɗe wa kansa wannan ƙofar ya buɗe wa kansa ƙofar talauci, bai san ranar fita ba. Domin idan Allah ya jarrabi mutum da talauci, yana sa masa shi akan idonsa ne, ya kuntata masa zuciyarsa. Haka duk yadda ya buga ba zai jiya wadata ba, zuciyar ta yi kunci babu yalwa a cikinta, sannan idanuwansa talauci suke gani. To da zarar mutum ya zo yana ganin talauci da idanuwansa na haihuwa, ba zai taɓa jin ya wadata ba, sai ya bi ya zama kamar maroƙi, sai ya zama wulaƙantacce, sai zama damammakin da ya samu bai yi amfani da su ba. A da al'ummarmu, manyanmu da suka girma da dattawan da ake ambatansu a garin nan, wasu Allah ya karɓi rayuwarsu, Allah ya ji kansu da rahama, wasu suna nan da sauransu waɗanda suka riƙe makamai a ƙasan nan, suka girma suka zama wani abu, sun mutu cikin alfarma, sun mutu cikin mutunci, kowa yana ganin ƙimarsu saboda sun mutunta kansu, kuma sun yi amfani da damar da Allah ya ba su, kuma sun ci moriyar damar da suka samu a bayan ta kubce musu. Amma idan ka ga yanzu mutum ya samu dama ta kubce masa ya wulaƙanta, to bai yi alheri akan damarsa ba, domin shi alheri gadon bacci ne, matuƙar ka yi shi a kansa za ka kwana wata rana, a kansa za ka kwanta wata rana ka huta. Amma idan baka yi shi ba, to idan dama ta kubce maka ta kubce gaba ɗaya. Ya zo a wayi gari, ga matasa nan suna kan guraben ayyuka, sun samu damammaki amma ba su samu ta hanyar alfarma ba, tunda ba su samu ta hanyar alfarma ba kuma ba su santa ba. Ɗan siyasa bai hau da alfarma ba, ma'aikacin ɗamara bai hau da alfarma ba, ma'aikacin administration bai hau da alfarma ba, ma'aikacin academic bai hau da alfarma ba. An wayi gari madafan iko da suke hannun matasa ba su same su ta hanyar alfarma ba, sai ta hanyar kashe kuɗi da biya. Don haka su ma ba su san mutunci ba. To wannan system ɗin a hankali ana canza system ɗin baya, ana maye gurbinsa da wannan system ɗin, amma ba alheri ba, sharri ne a cikinsa mai mugun yawa. Allah ya kiyaye, Allah ya sauwake. Ba a ci da ceto, To amma karatunmu yana magana akan ceton lahira. Sai da shi ceton lahira idan za a yi magana akan sa, idan muka dubi zubin tsarin malam al-littafin, yana so mu fahimci ceton ta hannu biyu. Hannu na farko shine hannun korewa, hannu na biyu hannun tabbatarwa. Ceto a lahira wani lokaci an kore shi cewa babu shi. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Ubangiji ta'ala ya ce wattaqu yawman, ku ji tsoron wani yini, ku kiyaye wani yini. La tajzi nafsun an nafsin shay'an, wata rai ba za ta amfani wata rai da komai ba, wata rai ba za ta isan ma wata rai da komai ba. Wala yuqbalu minha shafa'atu, kuma ba za a karbi wani ceto ba daga wannan ran. Wala yu'khadhu minha 'adlun, kuma ba za a karbi wata fansa ba. Wala hum yunsarun, ba kuma za a taimake su ba, su kafirai. Kaga wannan ayar ta nuna maka ba sani ba sabo ke. Ranar alkiyama za a yi wani lokaci, la tajzi nafsun an nafsin shay'a, nan farai kowace iri in bandaran Allah, wanda wannan shi baya daga ciki bil aql, a hankalce ma ba wata rai ta halitta da za ta amfani wata rai. Wannan an kore kowa fa, kowa. Sannan an kore isarwa, aka kore karɓan ceto, aka kore karɓan fansa. Kore isarwa shine a ce akwai wata rai isasshiya, akwai wani isasshe wanda zai zo shi ya nuna isassara na gobe kiyama. In ba ku manta ba, a babin da ya gabata da na kafinsa, duka malam ya yi ƙoƙarin jawo hankalinmu da cewa wani fa bai yi halitta tare da Allah ba, wani fa bai mallaka tare da Allah ba, wani fa bai ba wa Allah gudumawa a sa'ilin da Allah yake halittunsa ba, wani fa bai da shaya da Allah a ƙasa ko a sama. Wannan duk mun karanta wannan, ai malam a hankali ya biyo damu. Idan kana fahimtar karatun a haka daga nan har ƙarshen littafin, ba za ka tashi ba face ahlus sunna cikakke, ba ka da ƙura a zuciyarka, kuma ba wanda zai iya wasa da hankalinka. Za a karanta maka Allah, ka san waye Allah sosai, ta yadda ba za ka shiga huruminsa, za ka taka nesa, kuma za ka yi wa Allah abin da yake so. Saboda yanzu ka san waye shi. Don haka a yadda malam ya ɗauko mana karatun a hankali yana biyar da mu. Idan mun yarda cewa ba wanda ya taya Allah, kuma ba wanda ya mallaka a nan ƙasa ko ya mallaka a sama, cikin malakutun Allah, cikin sarautar Allah, ba wanda yake da mulki, mun gamsu da wannan, mun yarda da wannan. Kuma wannan shar'an wa aqlan, haka yake a shar'ance, haka yake a hankalce. Domin duk wanda za ka ga ana bauta masa, ana kauɗi a kansa, sai a waye gari wata ran baya nan ya mutu, bayan da aka iya an ɗauki gawarsa an tona ƙasa an binne, da haka ba shi ba ne, kuma ba ya da komai. Inda yana da komai da bai tafiya bar kayansa, kuma al'amarin ya ci gaba da gudanuwa, iya abin da yake da shi an raba, amma sauran sarautar Allah bashi da komai a ciki, shi yasa ya tafi kuma aka ci gaba da yi. To a hankalce ba su da komai cikin sarautar Allah. To idan mun fahimci wannan shine a yanzu a babin ceto malam ya sake kawo mu, to mu koma lahira. Idan a duniya mutum bai iya komai a sarautar Allah ba, to min babu aula a lahira. A duniya kai Allah ya dan ba da damu maki, Allah ya ba da dama a duniya za ka iya mallaka, za ka iya yin gida, ka auri mata, ka haifu a ce abinda ka haifa ya maka biyayya, dole ya maka da'a, a iya baka wata sarauta ko a garinku ko a anguwarku, a iya baka wani makami ko sarkin kasuwa ko sarkin tasha ko ko menene, a iya nada ka wani abu kai ma ya zama ana maka ranka ya dade, ana ranka ya dade, ranka ya dade, ana dadewa, ana dadewa har a kare. Dan haka duniya ana dan danawa, zaka mallaka, zaka yi mulki daidai gurgudu. To idan a duniya da kake iya mallakar wani abu, kake iya mulkan wani abu, mun gamsu cewa a cikin sarautar Allah baka mallaki komai ba, a cikin sarautar Allah baka iya mulkin komai. To mu fahimci cewa lahira ta fi cancanta da haka. Duniya da za ka iya mallaka, za ka iya mulki, amma tare da haka ba kai saka canza komai a sarautar Allah ba, to lahira ta fi cancanta da haka. Domin ita lahira Allah bai bari ka mallaki komai ba, Allah bai bari ka mulki komai ba. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma inna Allah sari'ul hisab yawmahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum shay limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma. Allah yace yawmahum barizun, ranar da dukkan su za su bayyana. Ba wanda baya nan, there is no absent. Ba wanda baya nan, ba zancen kuma ba anan, ya tafi wani waje an aike shi a bai samu zuwa ba, yana kwance bai da lafiya, a duk bai taso ba, uzuri babu uzuri. Hum barizuna, ba ma hadiruna ba, ba zancen suna nan ba, barizuna. Buruzi shine bayyana, bayyana kuma tana gaba da hallara. Domin za ka iya hallara amma ka buya, amma ba zai yiwu a ce ka bayyana kuma ba a ganka ba. Yawmahum barizun, haka hallara a gaban Allah ta ranar alkiyama hallara ce ta buruzi. Kowa yana nan, yana nan din kuma a bayyane. La yakhfa 'ala Allahi minhum shay, ba wani abu da zai ɓuya wa Allah. Sai Allah ya ce limanil mulkul yawma, a wannan ranar mulki na waye? Sai Allah ya ce lillahi alwahid alqahhar, ga Allah ne alwahid ɗaya shi kadai, alqahhar kuma wanda yake mai rinjaye, wanda yafi ƙarfin kowa. Don haka lahira ba a mallaka, ba a mulki. Don haka shi yasa a lahira babu jarrabawa, ba jarrabawa. Domin ba a sa ka ba, ba a baka ba, ba a dora maka ba, balle a jarrabe ka. To Allah ya tattare komai gidan sakamako ne. Shi yasa ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat, yau ranar sakawa kowace rai abin da ta yi ne. To dan lahira haka take. To mu fahimci cewa ta fi cancanta da a ce ba a kutse cikin masarautar Allah a lahira. to ta wannan fiskar idan mun fahimta saboda cikakkiyar dama 100% da Allah ya rike a hannunsa ranar alkiyama wannan dalilin yasa a waɗansu wurare Allah yake kore ceto kwata kwata kore koto kore ceto kwata kwata yana nufin cire kowa daga iko ranar alkiyama cire kowa daga iko shi yasa Allah yace la tajzi nafsun an nafsin shay'an ba wata rai da za ta isan ma wata rai a ranar ba wani isasshe ba wani gwani ba wanda kuma aka kore kowace rai wannan fa alqur'ani ba rawahul bukhari bane balle a samu wani mai tsaurin ido yace ba su yadda ba ko rawahu muslim ko abu dawud alqur'ani an kore kowa wannan isa kenan to in babu isa akwai wata dama tayu a ce akwai alfarma sai Allah ta'ala ya ce wala yuqbalu minha shafa'atu alfarmar ma ina ceto ce ba za a karba ba babu ceto to idan babu ceto akwai wata sauran dama tayu idan mutum yana da kuɗi tayu idan akwai masu gidan rana idan baka isa ba kuma ba za a maka alfarma ba ai tayu akwai na sayarwa to sai Allah ta'ala ya ce wala yukhadhu minha adlu to ba za a karɓi fansar ba kaddara akwai abin da za ka bayar a maka abin da kake so to ba za a karɓa ba balle ma a wani wuri Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa babu abin bayarwa innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum da a ce kafirai suna da ma fil ardi jami'an abin da ke ban kasa gaba daya a ce suna da shi dukiyar duniyar nan gaba daya wa mithluhu ma'ahu ninki biyu liyaftadu bihi don su bayar su yi fansa da shi na azabar ranar alkiyama Allah ya ce ba za a karba ba kaga nan abu biyu ne Allah ya kore abu na farko babu dukiyar domin cewa ce da a ce suna da ita wannan yana babu sannan abu na biyu da Allah ya kore shine in suna da ita ba za a karba ba domin ba kudi ake nema ba abin da ya gagari mai kuɗi ba na sayarwa ba ne wannan shi ya gagari mai kuɗi idan aka ce ba na sayarwa ba ne ko rogo ce aka ce ba na sayarwa ba ne an gama da kai to a lahira ba kayan sayarwa waɗannan ayoyi da suke cikin alkur'ani mai girma da ire-irensu da suke tsoratar da mu lahira da yanayin lahira a gefe guda waɗanda ake yaudara su da bautar wani Allah kuma da wannan ake musu roman kunne cewa za su yi amfani a lahira tun a da can masu bautar wani Allah ba suna bauta wa gumaka ko dodanni ko duwatsu ba wai a kan cewa su duwatsun ko dodannin ko gumakan alloli ne waɗanda suka mallaki sama da ƙasa, suka mallaki lahira, suke da wuta, suke da aljanna, ba kan haka suke bauta musu. Ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Abinda suke cewa ba wai muna bauta musu bane sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah, kusaci. Don haka suna bautar gumaka ne da zimmar cewa waɗannan gumakan za su kai su wani matsayi na musamman a wajen Allah. Waɗannan ababen bautar tasu suna da wata alfarma, wata musamman da za su yi musu iso, za su taƙaita musu wahala da shige da fice, za su taƙaita musu protocols na ranar alƙiyama. Wanda kuma har izuwa yanzu masu sabon salon bautar wani Allah, masu bautar shehinai da masu bautar waliyai, su ma ba suna cewa shehinan nan su ne masu wuta da aljanna ba, ba suna cewa waliyan nan su ne masu wuta da aljanna ba, a'a, wato matsayinsu a wajen Allah har ya kai ga abin da suka ga dama za su yi a cikin sarautar Allah, ba yanda Allah ma ya iya da su tunda ya riga ya ba su wannan matsayi. Shi kansa Allah ɗin wato ya yi abin da ya riga da ya burma za su yi cikaransu ba babbaka a cikin masarautarsa, saboda yadda ya riga da ya ba su wuri suka yi kakaki da kuma yake son su, don haka ya riga ya sallama musu. Wannan ne ya sa ma idan ya sa mala’iku za su iya hana mala’iku. Wannan ne ya sa ma mabiyansu suke ganin cewa za su iya tayar da hayaniya a lahira, domin su ‘yan shalilan Allah ne. Su tayar da hayaniya, a yi zanga-zanga, a yi duk abin da za a yi. Kuma Allah ba abin da zai yi domin matsayinsu a wajensa ya wuce ya kalle su, balle ya ɗauki wani mataki a kansu. Wannan ya sa suke kallon cewa wasu daga cikinsu za su rinƙa yin jido suna kaiwa aljanna, tirif-tirif za su rinƙa ɗiba suna kaiwa aljanna, suna kaiwa aljanna. Za su yi alfarma mai mugun yawa, ba a ma fargaba, saboda tsabar gidansu ne abinda suka ga dama za su filin kiyama, sai abinda ransu yake so, kuma sai an ankara da su, an tsinkaye su, to a lokacin ne kuma sai a ce me suke ba su tafi aljanna ba, wato ba a ma san ɓarnar da suka yi ba. To wasu haka suke sawwara alkiyama, kamar labari na, wasu haka suke kallon alkiyama, kuma ba komai ya kai su ga haka ba illa rashin karatun tauhidi. Babu karatun tauhidi, da an yi la’ilama a nan lala haliku ba mahalici sai Allah, wala ma’abudi wala raziku, da an yi wannan shi kenan, wannan ɗama yanzu an daina yinsa. Yanzu mutum da maulidi zai buɗe ido da ganga da sharewa shi kenan, da jijjigewa shi kenan, da wannan zai buɗe ido. A sa littafi, a karanta tauhidi, a san Allah, a san haƙƙoƙin Allah, a san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu yanzu sanin Allah da sanin manzo, yawanci irin waɗannan mutanen suna ji ne gwargwadon abin da wani jahili mawaƙi ya faɗa a waƙa. Wasu jahilai mawaƙa wanda ba su san tauhidi ba, ba su san Allah ba, ba su san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba sa iya rabe tsakanin haƙƙoƙin guda biyu, su ne ake kaɗa musu ganga suna yin waƙa, sai ya zama a wajensu ake jin Allah, a wajensu ake jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba a littafi ba. Wannan kuma ɓarna ce ba ‘yar kaɗan ba, domin ba na manta ni victim ne, ni victim ne. Lokacin ina yaro na sarƙafi waƙoƙin yabon manzo na Bashir ɗan Musa, Bashir ɗan Musa, na Bashir ɗan Musa, wanda yayi ya Muhammad ka kula da ni a cikin masoya ka sada ni wayannan waƙoƙin haka na haddace su kamar Fatiha saboda zuciyar tana son addini amma ba a zaunar da ita an karantar da ita addinin ba ban san wanda littafi zan karanta ba malaman da muke da su a wancan lokacin malamin fiqh ne na zaure tun ina dan karami na san naje na sa littafin fiqh a zaure qawaidi ahlali ana koya mun wasu abubuwan sun fi ƙarfin fahimtata ba zan iya ganewa ba haka za a fassara musamman idan an shiga maganar abin da ya shafi harkar mata da miji bana gane komai ban san me ake nufi ba baya halatta ga wanda ba zai iya amfani da ruwan sanyi ba ya zakewa matarsa har sai ya sanadi ruwan zafi wannan abin na dade ban gane shi ba ina son ne karatun to su kuma malaman malaman wato wannan karatun shine su ma suka bude ido da shi tauhidin ba gane shi ake ba ba gane shi ake ba iya tauhidi a wancan lokacin in kai nisa a tauhidi shine Ummul Barahin da sharhin sa shi kuma Ummul Barahin da sharhin sa nayi kokarin yi sai naga bana ganewa abu ne an fada an shure shi an fada an shure ba za ka gane ba dan haka abinda ake yi nake iya ganewa shine wannan waƙa dan haka da yayi waƙar sa salli ala khairil wara واغفر لنا يا ربنا بجاه سيد الورى بجاه سيد الورى بدعه ce mai kauri a wajen ne lasin tawassuli ne na bid'a ya saba tauhidi amma haka na haddace baiti baiti bana manta saboda tsabar yadda nake kaunar abun har biro nake dauka inna danna recorder idan yayi baiti sai na kashe sai na rubuta baitin da hannu in ya gama in na gama rubuta sai in sake dannawa ya baiti na gaba in ban kiyaye ba nayi ruwanin in sake dannawa sai na rubuta dan haka yadda na samu kaina a wancan lokacin da dama yanzu abinda suke fama da shi kenan so asali ba batattu bane basu samu shiriya bane bata ce ta rashin samun shiriya ba bata bace ta bayan shiriya abinda nake nufi da ba batattu bane kenan da Allah ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada shin Allah bai same ka maraya ba Allah ya tattaro ka shin Allah bai same ka dhallan kaga nan ad-dhalal ba dhallan na ba'da al-hidayah ba don haka Allah bai same ka ba akan shiriya ba ya shiryar da kai bata ne na rashin samun shiriya ba bata ne na bayan samun shiriya ba to da yawa daga cikin mabiya harkokin bid'an nan wato ba wai batattu ne na bayan samun shiriya ba shiriyar ma ba su same ta ba su santa ba haka suka samu kawunansu to akwai abin tausayi a cikin al'amari akwai abin tausayi don haka idan mutum ya zama iya iliminsa kenan ba zai san Allah ba ba zai san Allah ba in zai san Allah kuma zai san shi ne ta irin wannan hanyar ta irin wannan hanyar wanda kissoshinta na ƙarya ne sannan yabon zaka samu shirkiyat ne da bid'o'i a cikin yabon. Labaran na ƙarya ne. Sai mutum ya gina addininsa da fahimtarsa ta addini akan wannan. Allah ka kiyaye. Don haka idan mutum haka ya samu kansa, to ba zai iya gane haƙiƙanin lahira ba. Shi yasa ƴan bid'a kwata-kwata lahira yadda suke kallanta, kamar yadda kake kallon fim haka suke kallon lahira. Gani suke komai zai yiwu, alhalin ba haka ba. Abin da zai baka mamaki ya baka tsoro shine ita lahira fa alqur'ani ne yayi bayanin ta fillah-fillah. Amma wanda ya samu gurbatacciyar fahimta ta aqida, hatsarin da yake ciki ya wuce duk yadda kake tsammani. Alqur'ani ma ba zai taro shi. Amma lahira gaba ɗayanta alqur'ani ne ya fassale ta. In hadisi bai ce komai akan lahira ba, abinda alqur'ani ya ce ya isa a san lahira. Motsi kaɗan alqur'ani, motsi kaɗan lahira, motsi kaɗan lahira, motsi kaɗan lahira, da uslubi daban-daban. Amma a samu wasu masu tsammanin cewa lahiran nan wai har su riƙa yadda cewa wani wai zai abin da ya ga dama ba Allah ba lahira. To lura da irin yadda wasu aka farauci zukatansu da ƙwaƙwalansu akan maganar ceto ranar alkiyama. Aka lankaye zukatansu da buri akan waɗansu fiskoki ranar alkiyama. To wannan yasa dole a karatun sunna sai ka bi ta wannan karatun dolenka. Saboda yana daga cikin babban rami da ɓatattu suka fada a cikinsa. So dole a karatu sai an bi da kai ta wajen. Kuma da alqur'ani za a maka dalili. Ba bayanan sai Ibn Taymiyyah ba ne. Alqur'ani ne shi za a kawo maka domin ka fahimci yadda al'amarin yake. Saboda a cikinsa, a kansa aka burma wasu. Tsamanin ceto, tsamanin za a musu amfani ranar gobe kiyama. Har an kai su ga matakin da ko Allah yana so ko baya so za a yi musu amfani, kuma sun yarda da wannan. To haramun ne musulmi ya zama da wannan aqidar. A hirɗinsa, wuta balbal. Musulmi ya ji a ransa cewa ranar alkiyama akwai wani wanda ya isa ba Allah ba. Babu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. In kaji Allah ya kore gaba daya, to ka fahimta cewa an yi ne da babban baki, sai an tattara kowa an jibga a gefe, sannan kuma sai Allah madaukakin sarki ya zabi abin da ya ga dama yayi. Shi ake cewa at-takhliya qabla at-tahliya. At-takhliya qabla at-tahliya. In kana so ka ci abinci da tsafta, to kwanonka ka dauke shi ka wanke shi da soso da omo, ya gangare ya garau ya fes, to sai ka zuba abincinka hankali kwance ka ci hankali kwance. In kana so ka sha kunu a kofi da tsafta, to sauran kunu da aka sha a ciki kuda ya bi, ka zubar shi a sa ruwa a wanke, a sa omo da soso a wanke, yayi tas, yana kamshin morning fresh, sai a zuba wani, to sai ka sha lahiya lahiya kuma kai ma hankalin ka kwanci. Wannan shi ake cewa at-takhliya qabla at-tahliya, azubar a kwabar kafin a sake zubawa. Don haka yanzu a tattari lahira gaba ɗayanta, duk wata alfarma a toshe kafarta. In an tattara mu gaba ɗaya, an ije mu gefe, mun zama abin tausayi, to daga nan kuma sai Allah madaukakin sarki ya tsara abin da ya ga dama. So idan ka ji ana kore ceto a lahira alqur'ani, kaji Allah yana ba sani ba sabo, kaji Allah yana kore kowa dama, to wannan ana babi ne na tahliya, ana babi ne na wanki da dauraya, a kore komai. Idan ka dauki wannan karatu, ai kamar kalmar shahada ne, la ilaha illallah. La ilaha mai take nufi? Babu abun bauta. A la ilaha wanda take nufi kenan, la ilaha babu abun bauta, ba an cire komai ba, ba an kore kowa ba, sai aka ce illallah. Shine at-takhliya qabla at-tahliya. Dan haka da aka ce la ilaha, mai gunki, mai dutsi, mai rana, mai saniya, mai wata, mai dodo, mai shehi, mai waliyi, mai annabi, mai manzo, mai mala'ika, mai kaza, duk wanda ya dauki wani Allah, Allah ya ce la ilaha. Dan haka kowa ya sha kurumin sa. Sai aka ce illallah, sai aka dawo. Haka an watsar da kowa, an tabbatar da ɗaya Allah. To wannan bai ishi mutum darasi. Me kuma ya rage shi, zaka dawo kuma kana tsintowa a cikin can kuma, kana cewa illal shehi, illal wali, illal kaza, illal kaza. Babu, illal na. Babu. To shi yasa wannan babin laruri ne mu karanta shi, babin ceto. Da aka ce, shi yasa malam anan kawai ceto yake. Ai ya saba a babi ya ce babin falalar kaza, babin shin kaza kaza ne, amma sai ce ceto. Saboda kore ceto ko tabbatar da ceto, a'a karatun ya baka. Malam bai ce babin kore ceto, babin ba ceto ba, ko babin akwai ceto, a'a sai ce babin ceto. Saboda a babin ne za ka gane cewa ceto yana da waɗannan hannayen guda biyu. Mu dubi ayar farko da malam ya ce. Ubangiji ta'ala ya ce wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun. Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam, wa anzir bihi, ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma ka yi gargaɗi da shi, shi mai alqur'ani, wa anzir bil qur'ani, ka yi gargaɗi bihi da wannan alqur'anin. Suwa za a yi gargaɗi? Shine makuli na biyu, alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim, waɗanda za ka yi wa gargaɗin su ne waɗanda suke jin tsoron a tattara su zuwa ga Ubangijinsu. Suwa kenan? Muminai. Alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim, masu jin tsoron a tattara su zuwa ga Ubangijinsu su ne masu imani. Kai musu gargaɗi da alqur'ani. Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, sune zai musu amfani. Da haka kai wa mumminai gargadi da wannan alqur'anin, waɗanda sune suke jin tsoron za a tattara su zuwa ga Ubangijinsu ranar alkiyama. Laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un, ba su da wani waliyi kuma bayan sa ciwa Ubangijin nasu. Laysa lahum, ba su da min dunihi kuma bayan sa wanda ba shi ba, ba su da wani wanda ba shi ba, waliyun waliyi, wala shafi'un, ko wani mai ceto. La'allahum yattaqun, don su kiyaye. A gaya mu mummune ba ka ce a gaya wani. Kuma yanzu wani ya zo ya ce yana da waliyi ranar alkiyama? Wani ya zo ya ce yana da wani mai ceto da ya naɗa shi ranar alkiyama? Sun naɗa mai cetonsu tun a nan gidan duniya. sun raba kuma alhalin alqur'ani yana fadan wannan zance to me amfanin wannan aya ka gargadi mu'minai waɗanda suke jin tsoron za a tattara su zuwa ga ubangijinsu a lokacin da ba su da wani waliyi waliyi shine masoyi majibincin lamari wanda zai yi maka to ranar alkiyama baka da shi ba Allah ba masoyi majibincin lamarinka saboda kayi addinin sa ko kun zauna anguwa daya ko kana son sa ko ka lankai hoton sa ka manna hoton sa ko kayi waye din sa ranar alkiyama a ce shi kuma zai saka maka ya biya ka babu wannan da aka ce laysa lahum min dunihi waliyyu ana nuna maka duk wani mai son ka duk wani mai kaunarka ranar alkiyama ba zai maka amfani ta dalilin wannan kaunar ba wallahi duk musulmi ya san wannan duk wani mai kaunarka wadda kauna ta hada ku a duniya ta wani ziri a ce dalilin wannan kaunar an tafi lahira sai ya zama ya yi maka amfani saboda shi masoyinka ne ranar alkiyama ka sani cewa babu wannan a lahira sannan wala shafi'un wannan a matsayinsa na masoyinka mai kaunarka ya maka a cikin ikon da yake da shi babu mai wannan sannan sai mai ceto saboda yana son ka ko kana son sa ranar alkiyama sai kawai yayi gaban kansa ya sama maka mafita babu يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه هكا قيامتك هكا قيامتك الله يجي تو أي غرغدي أجاكو نمو كرمو يودركم مدونا باو sannan aya ta gaba Allah ta'ala yace kullillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un Allah yace kullillahi shafa'atu jami'a kace ash-shafa'atu ceto jami'an gaba daya lillahi na Allah ne to yanzu nan mun fara gangarawa ai tunda muka fara babin abinda muke karantawa ba ceto wala yuqbalu minha shafa'atu wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'a laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un wannan duk kore shafa'a ake tamkar a lahira gaba ɗaya ba za a yi ceto ba kwata-kwata haka ayoyin suka tsaya kikam suka rufe kofar gaba ɗaya kuma ayar har a gama ta ba wani rangwame kawai babu haka ayar aka gama ta aka rufe ta babu amma a nan sai Allah ya ce kul ka ce lillahi shafa'atu jami'a dukkan ceto gaba ɗayan sa yana ga Allah oh ba wai babu bane da abinda muka dauka babu ne to yanzu ashe ba wai babu bane tsabar ana so a rike wuta ne a fahimci cewa yadda Allah madaukakin sarki ya rike al'amarin a wajensa har yayi kama da babu. Saboda ba sa sauci, ba compromise. Har yayi kama da kamar ba za a yi ba. Haka za ka fahimci abu. Gaba ɗayan ceto lillah na Allah ne. To idan gaba ɗayan ceto na Allah ne, karatun namu ya zo ƙarshe. Amma mukon da sanin cewa gaba ɗayan ceto na Allah ne, tun da gaba ɗayan ceto na Allah ne, to babu wani a nan ko a can, a yau ko jiya, wanda yake da hurumin ya naɗa mai ceto. Wannan shi ne ilimin da za mu tashi da shi kuma. Allah ya tabbatar mana cewa akwai ceto. To amma ceto kuma nasa ne. Tunda nasa ne, shi kuma Allah ɗin a cikin Alƙur'ani bai irga mana waɗanda zai ba wa ceto ba. Abin da ya ce mana da nasa ne. Amma bai ce wane zan bashi ba. Wane zan bashi, wane zan bashi. Don haka ba mu da ikon yanzu mu naɗa wa kanmu masu ceto. Wannan shi ne wajibin da kowane musulmi zai ƙudura a ransa dangane da al'amarin ceto. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai. Abin da na yi kuskure, Ubangiji Allah ka gafarta mana. وصلي اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله متوم دكي كسد كي باين إدر دسلا أكام ونو كسكولي دكا غينا إي تكين سلا تو متوم دا kaga yana kuskure a cikin sallah, ta yaya za ka iya masa nasiha ya gyara kuskurensa? Ni ina ganin al'amarin yana da ɗan wahala kaɗan, saboda ababen da za a duba gabanin gyara. Abu na farko da za a fara dubawa shine menene kuskura? Shin wannan abin din ya tabbata kuskure ne? Ko kuma ba kuskure ba ne, wata fahimta ce? Kamar ka ga wani yana tafiya, in zai yi sujjada sai ya tafi da hannaye biyu, sai ya fara kai hannayensa kafin gwiwoyinsa. Wani kuma sai kaga sai ya sauke gwiwoyinsa ƙasa sannan ya kai hannayensa. Kaga wannan duk gaba ɗaya fahimta ce. To shin kuskure ne ko kuma wata fahimta ce? Wannan yana da matuƙar muhimmanci gabanin mu dinga tunkaran mutane akan wato ayyukan kuskure na sallah, ba kuma iya sallah ba. Idan ya tabbata kuskure ne, wannan mataki na farko kenan. Kuskuren ne, idan ya tabbata kuskure ne. Mataki na biyu, menene darajar wannan kuskuren a cikin sallah? Wata lamba ya kai na tsanani ko muni a cikin sallah? Shin kuskure ne da ba komai? Ko kuma kuskure ne wanda zai tauye ladan sallah amma ba zai bata ta ba? Ko kuma kuskure ne wanda zai iya bata sallah? Shi ma wannan abin dubawa ne, domin kowanne da irin yadda za ka yi gyara a kansa. Idan ya kai kuskure ne wanda ba za a iya shiru a kansa ba, zai rage ladan sallah ko kuma zai iya bata ta. To sai a je mataki na gaba, shine lallai dole a gyara wannan mutum, amma ta yaya za a gyara? Na farko shi din mai karban gyara ne, sannan kai da za ka gyara masa, ka kai ya saurare ka? Wannan fa duk ta halilin da nake, wallahi saboda halin ɗan adam, saboda halin ɗan adam. Kai kanka akwai wanda in ka masa magana zai ga kai waye da za ka masa magana? Kai malami na bai san ka ba, bai san ka da karatu ba, bai san ka sani ba. In ka ce za ka gyara masa, sai ya ji girman kai, sai an yi a hankali. To shin zai iya karɓa? Domin manzo Allah sallama cewa ya ce, marra aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi. Matakan kawar da mummunan aiki uku ne, ko da hannu idan ba zai yiwu ba, da harshe idan ba zai yiwu ba, ka ƙi abin a zuciyarka. Me rashin yiwuwarsa daidai da in kai ma ba zai yi amfani ba, shi ma rashin yiwuwarsa ne. Kana da tabbaci kashi 90 cikin 100 cewa ba zai yi amfani ba. To sai ka bi wani salo daban, ba wannan ba. Haka idan ka san cewa za ka iya ankarar da shi, ya ankara ya gyara, kulillahi alhamdu, gyara masa. Kana da tabbacin cewa wani abun kuskure ne, kuma kuskure da bai kamata a yi shiru a kansa ba? Kana da tabbacin cewa in ka faɗa zai yi amfani? To ka jarraba, hakki ya hau kanka. Amma idan ka burin jayar da cewa ba lallai ya ɗauka ba, sanannen mutum ne, an san shi dama mai girman kai ne, mai faɗin rai ne, mai ƙin gaskiya ne da sauransu, to wannan sai ka bi ta hanyar da za a iya gyara masa. Ko da ta hanyar limamin masallaci ne, ko ta hanyar nasiha, kai idan kana iya nasiha a masallaci, wanda haka ya kamata kowa ya zama. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allah, ina son minti biyu zan dan yi mana nasiha akan abu kaza dangane da yadda muke bin sallah a masallaci. Yana da kyau a rika kiyaye kaza, a rika kiyaye kaza. Sai a dan yi nasiha cikin hikima, a shigar da kurakuran, ta iya yiwuwa ya tsinkaya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci idan zai ja hankali tare da cewa sun san waye shi, in ya kira kamar ya ce makarka ƙara kaza, an gama. Amma duk da haka sai ya ce, ma balu aqwamin yaf'aluna kaza wa kaza, me yake samun wasu mutanen suke yin kaza? Bai ce wani kai kaza ba, kuma ba kasafa yake cewa waye kaza, sai an nuna masa shi ta tubarin ga maka. Kawai in ya ji an yi abu, ko in ya ga an yi abu, sai ya ce, me yasa wasu mutanen kan suke yin kaza? So wanda abin ya shafe shi sai ya ji, sai ya gane, sai ya gyara. Yana daga cikin uslubi na gyarawa mutane kurakuransu. To duka wannan dabaru ne na bukatar shi ne mutum ya karɓa. Ko mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah, kar mu zama abin tsoro ba za a iya gaya mana gaskiya ba. Wannan yana wahal da mu, ibadu sun ki kyawu, mu'amala ta ki kyawu, duka saboda wannan halayyar tamu, ana tsoron a gaya mana gaskiya. Kana tare da mutum yana ganin kurakuranka a ibada, amma ana tsoron gaya ma gaskiya. Yana ganin kurakuranka a mu'amala, yana tsoron gaya ma gaskiya. Yana ganin barna a cikin lamuranka da na iyalanka, yana tsoron ya gaya ma gaskiya. Saboda in ya gaya ma gaskiya, ya zama farkon maki. Wannan damuwar mu ce da ya wajaba mu gyara ta. ba za a ci gaba ba, ba ka yau kanka faɗa, kuma ba ka da mai yi maka, ba ka yarda a yi maka ba, ba ka da mafaɗi, kai kuma ba ka da zuciyar da za ka iya gane matsalolinka ka gyara wa kanka, ka yi wa kanka faɗa. Akwai matsala, so mu yarda cewa za a iya mana nasiha, za a iya gyara mana kuskure, za a iya gaya mana gaskiya, kuma mu gyara. Mun daɗe muna ji ba washe yana cewa gyara kayanka, ka sauke mu raba ba ne, ka sauke mu raba ba ne, mu gudu tare, mu tsira tare. Ba wanda zai gyara ma kuskure don nufinsa shi ne ya ci maka mutunci. Da wuya mutum ya gaya ma gaskiya a ce burinsa shi ne ya ci maka mutunci, ba ka da masoyi da ya wuce irinsa. Allah ya taimake mu. Kamar yadda yake ake tunatar da mutane kan maganar ratsa sahu ta hanyar bubbuɗe mutane da daddafa su, wasu kuma duba wanda suka hango sun sani a can gaba, sai kawai su je su buɗa, ko da kuwa sahu zai takure, alhalin kuwa a makare suka zo. To gaskiya ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum ya zo masallaci a makare kuma ya ta tsallaka mutane. Manzon sallama ya hana wannan sawa'un can yadda za ka je ɗin fili ka gani, ko wani wadda ka sani ƙaramar danga ka gani, duk ɗaya ne annabi alaihi salatu wasallam ya hana. In kana son wancan wajen me ya hana ka zo tun ba a cika ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da wani yana shiga masallaci, yana ratsa mutane, yana buɗa su, yace ijlis wa qad anaita wa adaita, ce zauna anan, kama kara kuma ka zo kana cutar da mutane, ko adaita wa anaita, kana cutar da mutane bayan kama kara. Kaga tunda yake tsallakowa ai yana nuna maka cewa wani guri ya gani, gurin shiga ya gani, gurin zama ya gani, amma aka ce ya zauna a nan yadda yake. Kenan ko da ka ga wurin da za ka je, to bayan mutane sun zazzauna, kar ka cutar da su, kar ka zama bokiti mai yoyo, a zuba maka ladan ka zubar da shi, ka zo neman lada amma ka zubar da shi kafin ka koma gida ka zushe shi, ka dafa ka faɗa wancan, ka tsabura haƙarƙarin wannan, ka gogawa ka faɗa wannan abinan, datti ya sako farar rigarsa, ka je ka wanko ƙafarka daga tike, ka jiƙata, ka zo kuma wajen tsallaka shi ka shafa mara kan kafaɗar, sannan ka masa tambari. Kaga wannan ɓacin ran da zai ji da tsaki da zai yi da damuwar da zai shiga, kai me kake nema haka? Ba lada kake nema ba? To ka zo ka sa ɗan uwanka mumini baƙin ciki, ba ka san matsayinsa a wajen Allah ba, ba ka san tilin ladan da ya ɗiba a wajen ba, ba ka san ɓacin ran Allah akan ɓacin ransa ba. Don haka zamanka lahiya shine idan ka iso ka zauna a yadda ka samu kanka, wuri mafi kusa wanda ba za ka cutar da kowa ba. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu. Allah ya ɗaukaki darajarmu duniya da lahira. Ubangiji Allah ka ba mu aminci da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu mai albarka, gidajenmu, gonakanmu da hanyoyinmu. Ubangiji Allah ka sa ka ba mu zaman lafiya da aminci, ka sanya albarka cikin dukkan abin da ka ba mu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Allahumma ihdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina wasrif anna sharra ma qadait innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walita la ya'izzu man adaita تبارك ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.